بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجمعة ديا شاب يرجو تنصفر shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 1 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 206 cikin jerin darussa wanda muka yi musu lamba ta bai 1 daga wannan ajina mu na faslul Sheikh al-Albani lil usul daga makarantar Darul Haris Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar marigayi Malam Albani Zaria Allah ya gafarta masa kamar yadda muka saba a wannan aji muna yin darussa mabambanta ne daga littafai iri-iri na ulumul ala a yau kamar yadda muka saba insha Allah zamu yi karatu daga littafin ulumul qur'anil karim wallafar ad-doktor Nuruddin Itir Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya masa rahama bari na faɗi wata magana saboda kasar ya dauke ta da ta faru dazu nayi wani wahami ne ban mamaki a cikin hudubar juma'a da nayi a wajen karanta wal muqassimati amra sai na kuma ina saurara kuma wani dan uwa ma yayi min tambihi sai na je na karanta shi da wal muqassimati kuma wajen fal muqassimati wajen fasara ma na dara kanta fal muqassimati to wannan kawai gagaragasa alqurani kuskure na ne ba wata riwaya bane ba wani ilimi bane kuskure ne kawai daga gare ni ina fata Allah ya gafarta mana ni da ku gaba daya za mu tashi inda malai yake cewa al-faslu at-tasi' at-tafsirul ishari fasali na 9 daga cikin fasullan wannan gaba ta bayani akan littafan tafsiri da nau'o'in su shine at-tafsirul ishari tafsiri irin na sufai akwai tafsiri da sufaye suke yi wanda suke kiran shi da suna at-tafsirul ishari an fi kiran shi da suna at-tafsirul ishari saboda aka kira shi da wannan sunan yana da mashiga a ilmance ma idan aka ce tafsirus sufi to wannan kawai wani salo ne nasu wanda bai dace da ma'aunan ilimi ba saboda kamalan anan ya zabe kira shi da suna at-tafsirul ishari saboda shi akwai shi a ilimi kuma akwai sharuddan sa yace wa yusamma aidan at-tafsirus sufi ana kiran shi da suna at-tafsirus sufi walakinna nu'athiru at-tasmiyata al-ula sai dai mun zabi wancan na farkon mu kira shi da suna at-tafsirul ishari lima fiha min ad-dilalati ala al-intibat so da aka ce al-ishari akwai nuni zuwa ga yin abun bisa ka'ida da dokokin ilimi bi qawaid da kuma ka'idoji bima yushbihu ma yusamma isharatun nafsi nassi indal usuliyin yayi kama da wani abu da malaman usuli suke ce mai isharatun nas a cikin usulul fiqi akwai dilalatun nas abinda kalmomin aya ko hadisi suke nunawa shine dilalatun nas akwai kuma isharatun nas wani abu da za a iya hararowa wanda a zahiri ba haka nassin yake nufi ba shine zaka sanar cewa dilalatul kalami ala ghairi ma'anan maqsudin min ta'alifi asalatan wala taba'a nassi ya nuna wani abu wanda asali ba dan haka aka yi shi ba asali ba haka aka yi shi ba kuma ba bai biyo bayan haka ba malaman usul fiqi suna amfani da wannan malaman abin nan me ake ce mishi an-nassiyya akwai ne da ake ce mishi an-nassiyya wato textual analysis su ma suna amfani da wannan su ne zaka gama misali marubuta waƙoƙi ko rubutu na zube ko makamantansu ko in an zo za a yi tahalilin nas na wani abu da wani rubuta sai a yi mai ilzamin abin da san da yake rubutun bai taɓa tunanin shi ba amma kuma dole haka zai karɓa shi za ka ji wannan mawaƙin mutanabbi yakan ce ibnu jinni a'lamu minni bi shi'ri ibnu jinni abokin shi ne suna yawo tare suna tafiye-tafiye amma shi kuma yana sharhin waƙoƙin mutanabbi don waƙoƙin mutanabbi ya yi waƙa in ibnu jinni ya zo ya sharhinta sai mutan nabi ya ce wallahi ni ba abin da ke nake ciki to amma dai magana ka haka take nufi dole haka ba ka hakura magana ka haka take nufi sai to shikenan ya hakura to a cikin usul fiqh akwai wannan suna yin haka a cikin nasoshi alal misali idan ka dauki fadin Allah wa alal mauludi lahu rizquhunna to wannan aya yanzu an zo da ita ne dan bayani akan hukuncin infaki kamar da kowa ya sani ko amma kuma bil ishara tana magana akan hukuncin dangantaka da aka ce al mauludi lahu uba shike da cancantan a danganta mishi da duk da ayar asali bata zo dan ishara zuwa ga haka ba to akwai ire-iren su da yawa da malamin usul fiqi sai kira da suna isharatul nas idan mutum ya zurfi a usul fiqi zai san wannan ta'arifu menene a tafsirul ishari yace a tafsirul ishari huwa ta'wilu ayatul qur'anil karim ala ma'anan ghairi ma yadhharu min shine a fassara ayoyin alqur'ani mai girma da wata ma'ana kuma bayan ma'anar da take ita ce mabayyaniya ga aya bi muqtada isharatin khafiyya tadhharu li arbabis suluk ana wannan fassara ne sakamakon wasu isharori oyayyu da suke bayyana ga masu bin tafarkin gyaran hali sune sufai wa yumkinu tatbiqu bainaha wa bain adh-dhawahir al-murada kuma su a wurin su za a iya hada a samu synergy tsakanin muradi na zahiri da wannan muradi na koye da suke kawowa wa hadha ash-shartu al-akhir wannan sharadin cewa dole sai an samu synergy sai an samu dace tsakanin ma'ana ta zahiri da ma'anar ta koye babu karo yace wannan sharadin wa huwa an yumkinu tatbiqu bainaha wa bainaz zawahir ya zama za a iya daidaita tsakanin su hamun jiddan yace wannan wato sharadi mai girma mai muhimmanci ne lianahu yufidu intibat at-tafsir bima yahtamiluhu kalamul arab kuma yana nuna cewa dole ne tafsirin ya dace da abin da zancen larabawa yake nufi ba za ka dauko aya ka fassara ta da wani soki burutsu wanda a larabce babu irin wannan da za a ce wa Allah wistaqamu ala tariqati asqainahum ma an gadaka wannan kawai la asqainahum ko to kaga wannan a ce tariqati din nan tariqati tijaniya ce ko ta tariqa wannan bai dace da maganar larabci ba ko qauman ludda irin wannan fassara ta yan kalakatu ba an so wannan bai cikin tafsiri wannan kawai taka haye ne ake wa alqur'ani yace alladhi nazala bihi alqur'an wanda shi yaran larabci shine abinda qur'ani ya sauka da shi wajibu fahimuhu ala wifqi kalamil arab wajibi ne kuma duk abin da za a fahimta game da larabci ya dace da game da alqur'ani ya dace da harshen larabci shi sa muke ƙara akka da cewa akwai wajibcin koyon harshen larabci irin na alqur'ani ga duk mai so ya karanta da addinin musulunci wajibu fahimuhu kama yufidu al-iltizam bil ma'ana adh-dhahiri al-asli al-murad min kalami Allah ta'ala kamar da kuma wannan sharadin yake nuni zuwa ga wato takaituwa akan ita ma'anar zahiri ita ce asali wanda ita ce abinda Allah yake nufi al-aslu fihi wa ala hadha al-asas fa inna tafsir al-ishari laysa jadidan fi ibrazi ma'anil al-qur'an karkashin haka a tafsir al-ishari ba sabon abu bane ba kirkirarre bane wajen amfani da shi wajen bayyana sirrorin al-qur'ani bal huwa ma'rufun abu ne sananne wa qad fassara bihi sahabatu min gairi nakirin sahabbai sun yi fassara da tafsirin ishari ba tare da an musu inkari ba isu akhraj al-bukhari an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma qala sayyidina abdullah ibn abbas allah ya kara masa da shi da mahaifinsa yake cewa kana umaru yudkhiluni ma ashiyakh badar sayyidina umar afadarsa fadashi dama ta malamai ne da tawa cikin muhajirin wal ansar to sai yana yawan gayyatar wannan matashi shine abdullah dan umar wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara 14 to kaga kenan yana dan shekara 17 ko 18 ko wani abu makamancin haka a zamanin halifancin Umar kaga yaro ne karami har yanzu danye to sai ana shigo da shi cikin dattawa a majalisa fa ka anna ba'dahum wajada fi nafsi wani daga cikin su sai basu dadi ba cewa su basu yadda wannan yaro sai ƴaƴan su yana zama majalisa ɗaya da su ba فقال سي suka ce wa sayyidina Umar lima tudkhilu hadha ma'ana walana abna'un mithluhu me yasa kake baiwa wannan yaron dama yana shigowa majalisa ya zauna ka fada da mu bayan muna da ƴaƴa tsararrakin sa fa qala umaru sai umar yace innahu min haythu alimtum ce to dai wannan yaron da kuke gani ya fito daga tsatsan da kuka sani yana ishara zuwa ga dangantakarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don sayyidina Abdullahi dan Abbas yana matsayin cousin ne dan uwa da dan kani suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mahaifin shi Abdullahi wannan kuma mahaifin shi Abbas dukkanin su ƴaƴan ainihin Abdul Muttalib ko Abbas ibn Abdul Muttalib Abdullahi dan Abdul Muttalib dukkanin su ƴaƴa ne gare shi da haka dan uwa ne da dan kani fa da zata yawmin fa adkhalahuma sayyidina Umar wata ne sai sa aka kira Ibn Abbas ya shigar da shi cikin majalisar fama ru'yat annahu da'ani yawma idhin illa li yuriyahu yace dama tsammanin da aka yi a ranar ya kira ni ne dan ya gwada musu matsayina qala sai yace da su ma taquluna fi qawlihi ta'ala me za ku ce game da fadin Allah idza jaa nasrullahi wal fath kaga zahirin abinda ayat take cewa idan taimakon Allah ya zo da nasara fa qala ba'dhum sai wani su yace umirna an umurce mu nahmudullahi wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alayna sura tana mana bayani akan cewa idan muka samu nasara Allah ya bamu godi to mu dinga godewa Allah muna neman gafarar sa wasakata ba'dhum falam yaqul shay'an wasu kuma suke shiru basu ce komai ba fa qala bi sai umar yace da ibnu abbas akadhalika taqulu ya ibnu abbas to kai mallam ibnu abbas wannan dan matashin yaro mai ilimi kai ma wannan ce fassararka fa qultu la yace ba wannan ce fassararta ba qala fama taqulu ce to me zaka ce qultu nace huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a alamahu lahu wannan sura tana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne cewa lokacin rasuwarsa yayi to kaga wannan magana babu ita a zahirin larabcin to shine ishari din aya tana nuni a kankaice zuwa ga cewa lokacin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sai na aka gano haka saboda ya gama aikin da Allah ya ce mishi an ga duk mutane sun musulunta sun zo suna kawo cafa wanda suka kangare an ci nasara a kansu an shigar da su da karfin gwamnatin musulunci qala idza jaa nasrullahi wal fathu wa dhalika alamatu ajalik Allah yana cewa idan ka ga nasara ta zo da budin Allah wannan alama ajalinka ne fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru sai ka dage wajen tasbihi da godewa Allah innahu kana tawwaba lalle Allah mai yawan tuba amsar tuba ne fa qala umaru ma a'lamu minha illa ma taqul wani ce ne ban san fassara ba sai wannan da ka fada wato ku kuma ku gane cewa yaron ba ga magarin yaro ba ba daidai bane yaro ya dinga shiga majalisar manya ba daidai bane amma idan yaron ya zama istisna'i ne irin wannan to babu laifi dan ya shiga yana da irin abin da suke da shi na ilimi ko hangen nesa ko tunani ko abin da ake bukata na kyakkyawan ra'ayi to ana samun ɗaiɗai yara wanda shekarun su basu kai ba su samu irin wannan tagomashin ko wannan albarka da Allah ya sa musu babu laifi dan an ci moriyar su a inda za su iya bada moriya amma fa kamar yadda muka taba fara a wani karatu cewa a fa sani dole fa sai an ga wani abu na element na yarinta domin dukiya ko sarauta ko ilimi ko ɗaukaka da mutum zai samu da wuri a lokacin ƙuruciya ba ta sa a yafe mishi ƙuruciya ya kamata mu san wannan to haka duk waɗanda suka saka limami yaro matashi ko malamin islamiyya yaro matashi ko headmaster yaro matashi ko ka sa shi a kwamitin musabaka ko ka ce shine limamin sojoji to dole sai an ga shiri tafi iri daban-daban zaka ga za a ga abubuwan da ba a son a ga hakan amma kuma dole za a ga kowa ya sai radiya ba wasu ya ce za a ce mishi yoyo za a ga wasu abubuwa ga dai karatun masha Allah shar amma kuma ga ita ma ƙuruciya kuma ita ma ɗanya to haka za a yi ta mixing ɗinta har daga baya da taku da ilimi ya galabaici ƙuruciya ko kuma su suka gaza haƙuri kawai su cire shi su ce wannan ya cika shirme za ku yi ba ku gan shi ana musun ƙwallo da shi ana musun kallon ƙwallo yana wallahi mun fi ƙarfinku kuma limaminku ne ko kuma in wani ya magana ya mishi gorin karatu saboda a lokacin akwai wannan zafin kan yace in ka isa ka zo kai abin da nake yi mana wani dattijo cikin yankin mutum masallaci ya magana kuma daga dattijon ba zai iya abin da yake ba sai ya ce ya fara zagin manya yana musu rashin kunya to kai kuma da aka daura ka a irin wannan matsayin wajibi ne kuma ka dinga lissafa kalmominka da ayyukanka ka dinga duba falalar da ta sa aka kai ka ta ilimi to ka kare mata darajarta in ba abin da yafi karfin ka na dan adantaka ba haka dai za a yi ta hakuri da juna har a wuce kaman amarya ne da ango sababbin aure matasa galibi zaka ga shekarun nan na farko za a yi ta cin uwar sabada ne kawai za a yi ta rigima ne in an yi sa'a a tsallaka in ba a yi sa'a ba kuma tawargaje kowa bai da hakuri kowa yana ganin shi bai cancanta a mai haka ba tun da san shi ake yi ya za a yi ana san shi a mai wannan abu a yi ta fitina a yi ta zuwa gun limamai da waliyai da dattawa a yi ta neman sulhu a yi ta habaici a status in an yi sa'a a tsallaka in ba a yi sa'a ba tawargaje Allah ya kyauta to shine yace a lamma kana tafsirul ishari isaratun li ma'anal kitabi ma'ana kitabillahi ta'ala kana labudda lahu min mi'yarin yanzabitu bihi kasancewar an ambaci cewa shi wannan tafsirul ishari wato wata ma'ana ce da ake kuncinowa daga cikin alqur'ani mai girma wanda ba ta zahiri ya zama babu makawa dole a kayyade shi da ka'idoji ba za a sake shi haka kawai a sake ba hatta ya tamayyaza an abatil mutala'ibina bil qur'an domin ya bambanta da irin wasan masu wasa da alqur'ani cikin an kala qato da sufaye da makamantansu hatta sitarismin batinil qur'an ta ta sitarismi batinil qur'an wanda suke yin wannan abin a karkashin cewa wai suna fassara qur'ani akwai zahiri akwai batin yadda ka san dai yan dari ku galibi wanda suke gulatu a cikin dariqa suna yin wannan abu za su ce akwai tafsiri na baɗi wannan baɗin nan bata ce kawai tsagwaranta kamar yadda Qurtubi ya ambata a cikin tafsirinsa yace suna wasa wahum la yufassiru alqur'ana ala alhaqiqati bal yatala'abuna li hadmi shari'ati bismi shari'a suna bas fassara qur'ani a hakikanin sa sai dai su ta wasa da ayoyin Allah da sunan wai suna fassara shari'a suna mata kuma zagon kasa ita shari'a wal mi'yaru alladhi yandabitu bihi tafsir al-ishari li yakuna maqbulan huwa shart huwa shurut al-atiya ma'aunin da yake amfani da shi wajen tafsir al-ishari dan ya zama an samu indibati sune sharuda masu zuwa na farko an yakuna lahu shahidun shar'iyyun yu'ayyiduhu min ghairi mu'arid ya zama akwai wata shaida ta shari'a dake goyen bayan wannan tafsirin ba tare da cin karo ba وذلك لانه ان لم يكن للتفسير الاشاري شاهد في محل اخر wannan tafsiri idan bai da wani shaida a wani waje daban au kana lahu shahidun ko yana da shaida lakin lahu mu'aridun sara da'awan tudda'a ina da wani abu dake karo da shi ya zama kawai zance ne aka kirkira aka fada alal qur'ani min gairi dalili shaci fadi ne kawai babu hujja wadda'awan lati la dalila alaiha marfuda bittifaqil ulama duk wata da'awa ta ilimi da zaka yi cewa kaza ga hukunci shi ko kaza daidai ne ko ba daidai bane ko kaza ga yadda yake in ka kasa kawo dalili to abin wurgawa ne inda za a ba mutane dama kowa ya da'awa da ya ga dama da mutane da dama sun anshi abin da ba haƙƙin su ba kamar da hadisi ya faɗa so duk wata da'awa da zaka yi ka ce kaza shine hukuncin kaza idan baka da hujja gamsasshiya ta alqur'ani da sunna da fasarar magabata to abin watsi ce an yi sahih tafsirul ishari على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب قاعده تديو يذما wannan tafsirin ya zama cewa ya dace da ka'ida sananniya ta harshen larabci wadhalika darurata kauni alqur'ani arabiyyan wannan ku haka ne saboda ai qur'ani balarabi ne Allah ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan ai sayyarnahu mun tsara shi zama balaraban qur'ani walau kana lahu fahmun la yaqtadihi kalamul arabi lam yusab bi kaunihi arabiyyan da zai a fassara shi da wani abu wanda ba abinda larabcin ke nufi ba to da bai zama balarabe ba bal yadkhulu qa'iluhu tahta wa'id man qala fi kitabillahi bighairi ilmi wanda ya fassara alqur'ani da akasin abinda larabcin shi ke nunawa wannan zai shiga karkashin alƙawarin narkon azaba da Allah yayi ga waɗanda suke shiga cikin alqur'ani ta hanyar kutse da takahaye ba tare da ilimi ba na uku an yakuna lahu Allah yakuna lahu ma'adun shar'iyyun wala aqli lima ulima mimma sabaka kara samu na bai ci karo da shi na shari'a ko na hankali kamar yadda aka ambata na hudu Allah yudda'a anna tafsir al-ishari huwa al-murad wahdahu duna adh-dhahir kar kuma ai da'awa cewa ayar bata da wata ma'ana sai wannan koyayyar bal labudda an na'tarifa bil ma'na adh-dhahiri awwalan, abinda za a itirafi da shi farko shine ma'ana ta zahiri, iz la yutma'u fil wusuli ila al-isharati qabla ihkami fahmi al-ibarati, domin ba zai yu a wuce zuwa ga ishara ba har sai an fahimci asalin zancen, wa man idda'a fahma asrar al-qur'ani wa lam yuhkim at-tafsir adh-dhahira fa huwa kaman idda'a al-buluga ila sadr al-bayti qabla an yuzawwiz al-baba, wanda yace yana fahimtan wasu surori a Qur'ani kafin ya fahimci asalin zahirin sa, kamar wanda yace ne yaje tsakar gida ba tare da ya wuce ta kofar gidan ba, to kaga sai dai barawo ne ya hawo yadda ta katanga ke, kamar yadda su yi fada cikin al-itiqan. Wa min amsalati makhtalla fihi ba'd hadhihi shurut, daga cikin misalan abinda aka ambata wanda waɗannan sharuɗan ba su cika ba a ciki, kamar fasara qaulahu ta'ala, masu fasara fadin Allah, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi fa qala ma'anahu, kaga wannan abinda Allah yake cewa wani ne wanda ya isa ya ceto a gaba ga Allah ranar alkiyama in ba da izinin Allah ba, sai wani fasara da cewa man dhal min adh-dhilli isharatan ila an-nafsi yashfa min ash-shafa'i u amrun min al-wa'i, kaga gurgunta ma'ana yashfa'u din nan sai mai da ita kalma uku, man dhallazi yace man din nan da za daga adh-dhillu yashfa'u, sai baraba ta gida biyu yace yashfa daga ash-shafa'u da u fi'lu amrin daga al-wa'i, dinda fi'li ne wanda yake mai illa a farko da ƙarshe za a cire illa ƙarshen abin nan an zo, kaga wannan tafsiri ne mara kyau ba za a karbe shi. Wa min amsalati ma waqafna alayhi fi hadha al-asr min amsalati khassatin tubi'at fi kitabin wa idha fihi tafsir suratul adiyati hakala, wannan littafi da aka yi na tafsirin ishari sai ga tafsirin suratul adiyati wal adiyati dabha da kasani, wanda Allah yake rantsuwa ne da dawakai masu kai farmaki da asussubahi, wal adiyati dabha da naran da dawakai masu tsananin gudu, fal muriyati qabha wanda suke tada kura, fal mughirati subha suke kai farmaki da asubahi, fa atharna bihi naqa suka tada kura, fa wasatna bihi jam'a suka shigar da mahayinsu tsakiyar mayaka. Allah yana bayyana irin ɗabi'a da halayyan halittar doki, wanda cikin dabbobi babu wata halitta da take da irin wannan siffa. Doki ita kadai ce halittar da ba ta tsorata in ta ga yawan mutane, shine ma'anan fa wasatna bihi jama'a, shi zai ake yaki da shi. Duk wata halitta saniya ce, giwa ce, kura ce, kaza ce, in ta ga mutane sun yawa tana yi ta firgita ta yi daji, amma shi doki yawan mutane ba ya firgita shi, haka Allah ya yi shi. To Allah yana ambaton waɗannan sufofin da doki, sai shi kuma waɗannan masu tafsirin ishari suka ce al-adiyatu maimakon dawakai sai suka ce ar-rihu tajri mustamirra, iska ce mai gudu continuously, babaha sautuha athna'a jariha ƙaran iskar a lokacin tafiyarta, falmuriyatu suka ce al-ghayum hadabi, qabaha tahtaku ba'daha bi ba'daha wanda yake cakudewa da junansa, fayansha'u an dhalika al-barak daga nan sai ai tawalqiya, falmughiratu suka ce al-mughifatu bil matar wanda ke kawo ruwa da zai amfani mutane, shi hadarin kenan. Subha suka ce tughifukum ghiyathan zahiran kasubi, wato ruwa yana shayar da ku kamar yadda hasken al-fajr yake zuwa ya mamaye ko'ina, haka za ila akhir sura min ajaibi at-tahrif, yace zuwa karshen surar daga cikin ababen mamaki na canza zance. وهذا تعريف وهذا تعريف مخالف لصريح اللغه wannan ya saba wa abin da yake zahirin ainihin wato a harshen larabci, wa musadimul ittifaqil mufassirina an al-adiyat, kuma ya saba yayi karo da abin da malaman tafsiri suka faɗa cewa al-adiyatu hiya al-khaylul musri'a dawakai masu sauri, tusbihu dabja dabha wanda suke tudbihu dabha suna haniniya iyaka haniniya a cikin gudunsu, fatasdimu hawafiraha hawafiruha al-ard kuma kafafunsu suna dukan ƙasa, fataqdahu sharara sai kafafunsu dinga fitar da tartatsi idan akan duwatsu ne, ko su dinga watsa kura idan a cikin rairayi ne shine wal adiyati dabaha fal mughirati subha fatugiru subhan su kai farmaki da asbahi tashunnul hujuma alal abuwi sabaha suna kai farmaki ga ainihin abokan gaban su da asusubahi hadha huwa sawabu fi tafsir as-sura wannan shine abin da yake daidai game da tafsirin wannan sura walaysa zalika at-tafsir alladhi talaqan naqalnahu sabiqan min as-sawabi bi sabili wancan tafsirin bai da wani inganci wa inna ma huwa tamziqul linnafsi wa abasun bi wani karin zance game da doki shine doki kamar da aka ambata anan mai haniniya mazajen dawakai sune suke haniniya amma mata al-faras horarriyar faras ba ta yin haniniya kina zaka ga jaruman sojoji in za su kai farmaki sun fi so su hau godiya godiya ta mace wanda ake mata family planning ba ta haihuwa ha family planning ake musu saboda in tana da ciki ko tana da goyo ba za ta iya abin arziki a fagen fama ba to kuma su ne da su ake sammatsin abokan gaba ba za a jiyo haniniyar su daga nesa ba ita ake cewa al-faras godiya wanda suke haniniya su kuma sune mazaje to idan salon yakin idan wanda ake so a firgita abokan gaba ne kafin a iso da gare su to sai a hawo mazajen dawakai wanda daga nesa za a jiyo wannan karan nasu karan haniniyar su da a firgita su idan kuma sammaki ake so a yi ma abokan gaba to sai a hawo matayen dawakai waɗanda su kuma sai dai kawai a buɗe ido a gansu kawai fa idza nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul munbirin sai dai kawai a gansu suna ta aiki akwai darussa da dama da zaka karanta game da dabarun yaki idan ka karanta kaman kitabul khayl na al-jahiz bayanan da yayi akan doki kuma kaga doki har yanzu duk da irin makaman yakin da ake amfani da su na ƙare dangi da ma masu tafiya babu matuki har yanzu doki is not dispensable a fagen fama har yanzu ana amfani da doki a matsayin kayan yaki Allah ya tsare mu sai mu tsallaka zuwa ga littafin al-Imam Adh-Dhahabi shine al-ibaru fi khabar man abar ko ghabar muna cikin shekara ta 297 ko ba mu karasa ta ba za mu tashi a inda malai yake cewa wa fiha mutayyan وهو الحافظ أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الكوفي في ربيع الآخر بالكوفة وله 95 سنة ودخل على أبي نعيم وروى عن أحمد بن يونس وطبقته قال الدارقطني ثقة جبل أولا شكر الله يا رسول الله ونبب مالي وانا كتير مش مطين وصدقنا ذات نستيه مطين كسكريني مطين اسم المفعول نواند تقوي آتا مسجكي yadda tarihin yabo kamar yadda yake cikin littafin Sirru al-Amin Nubala an tambayi wannan malami aka ce me yasa ake ce maka mutayyan malam mai jiki da tabo misali yace tun suna yara ya kasance dogo ne yafi sauran sa'o'in shi yaran tsayi sai suna wasa a bakin wani rafi sai ana diban tabo na gefen rafi ana tawatsa mai a jiki har dai sai ya baci da jikinsa to kuma sai ya shiga cikin ruwa yana kurme ya iya kurma a ruwa sosai shi kuma wani malami shine wannan da aka ambata anan Abu Nu'aymin al-Mula'i yana gefe yana wata sabga shi sai ya ga yaron yace wannan yaron daga ganin shi zai hazaka yana fitowa sai ya ga shi yace ya mutayyan ya kai wanda aka bata mishi jiki da tabo zo nan sai ya ce mishi ya kai mutayyan lima la taqdubu al-haditha ne zai hana wannan basirar taga da kake kurma a ruwa ka juya ta zuwa ilimin hadisi mana inni ra'aytuka fatan zakiyan hangin nesa ne da firasa irin ta malamai shi ina ganin ka saurayi ne kai mai hazaka a lokacin bai dauki magana da muhimmanci ba sai daga baya ya zo kuma bayan wannan malamin ya mutu ya zo ya koyi hadisi da haka ya riske shi amma bai riske ilimin shi sunan shi kenan al-hafiz abu ja'far muhammad ibnu abdullahi ibnu sulaiman al-hadrami ya mutumin garin kufa ya rasu a rabi'un al-akhir wannan shekara ta 297 lokacin shekarar shi 95 saboda haihuwarsa shekara ta 202 rasuwarsa shekara ta 297 daga cikin malamansa kamar yadda aka ambata nan akwai Ahmad ibn Yunus akwai kuma Ibna Abi Shayba wato dusu Abubakar da Uthman kenan dukannin su akwai kuma Yahya al-Himmani wani abin mamaki shine tsakanin sa da daya daga cikin ƴaƴan malaman nasa Uthman ibn Abi Shayba malamin sa to akwai gashi nan shekara guda suka mutu ko mun karanta nashi tarihin wafiya Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba al-Hafid ibn al-Hafid malan dan malam Muhammad dan gidan Uthman dan Abu Shayba Abu Ja'far shi ma al-kunya sake na Abu Ja'far kaman wancan al-Abasi al-Kufi garin sa daya Nazilu Baghdad wanda yayi zaman cira na Baghdada fi Jumadal Ula wanda ya ramuta a Rabiul Awwal wannan kuma ya rasu a next month abin nan next 2 months kenan ko Rabiul Awwal Rabiul Akhir afwan Rabiul Akhir ya rasu shi mutayyan shi kuma ne ya rasu a Jumadal Ula wata ɗaya tsakanin su wa huwa fi ashar tis'ina shi kuma yana 19 rawal kathira an abihi wa ammihi yayi karatu da yawa a gun baban shi Uthman ibn Abi Shayba da amnin sa shine Abubakar dan gida Abu Shayba wa Ahmad ibn Yunus kaji sun hada malamai malaman su daya zamanin su daya garin su daya walahu tarikun kabir yana da babban tarihin shi wasaqahu salihu jazara wa da'afahu al-jumhur malamai da dama ba su ansar riwayar Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba wa amma ibn Adi faqala lam ara lahu harisan munkaran fa azkura kina bincika ni ban ga hadisin shi munkari ba sidaga babbalantana na ambaci hadisin shi munkari an to waɗannan mutanen guda biyu Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba da Mutayyan wato Muhammad ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Hadrami sun yi bakar gaba irin ta malamai mushahana mummunar mushahana wanda ta kaiwa Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba yana bibiya yana neman ina kurakuran Mutayyan suke har sai da tara hadisi 30 da yake ganin Mutayyan ya kuskure a cikin su kuma shi ma Mutayyan din ba yana mai mishi da yana jifan shi da minti ne ya jife shi da kashin akuya ba shi ma da kashin yake jifa shi sun yi da irin abubuwan da dabi'a ce ta dan adam Allah ya gafarta musu gabaki da amma a wajen ilimi to Mutayyan yana gaba da wancan kamar yadda Zahabi ya faɗa cewa tunda shi ya samu shaida daga Zara Kutani ya amince da shi Allah ya gafarta musu shi dukkanin su kamar misali shi Mutayyan yana cikin malaman al-Imam Tabarani dukkanin su kuma zamani ɗaya suka yi kamar yadda muka ji ko malaman su daya wanda wannan dama ya daga cikin madda'a na samun rigima tsakanin mutane rayuwa zamani ɗaya ko tashi lokaci ɗaya ko musharaka a cikin wasu abubuwa kamar musharaka a malanta musharaka a ɗalibai ko malamai da makamanta zaga sahawi da Suyuti haka suke Ibn Hajar da Aini haka suka yi irin waɗannan abubuwa duk kowane zamani ana samu duk mutanen da suka yi tarayya akan kowa yana ganin ɗaya yana cikin farfajiyarsa to babu mamaki idan ka samu rigima tsakanin su wannan dabi'a da adalci a kasuwa ne a neman aure ne a siyasa ne a ilimi ne a zamantakewa ne tattalin arziki ne duk wannan abu ne mai yiwuwa to su ta malamai abin sa take yin kamari saboda na farko ana ganin sunan Allah ne bai kamata a ce sun yi haka ba ana ganin da ya kamata a ce sun fi karfin haka to kafin su zama malamai sai da suka zama dan adam sannan na biyu kuma su suna sajjalata su suna mai da ita karatu ko mun gane wani sai bai mai da ita karatu ya faɗe ta a cikin karatu kamar yadda Sahawi ya ta yi Allah ya gafarta mishi Sahawi in ka je kan tantabin shi a Dawul Lamai za ka ga akwai wannan abubuwan da dama ya ta gugazzana da wuya ka ji wani malami sa'an shi da suka rayu wanda Sahawi bai nuna wani abu na raini ko nuna kai wani da Allah a rabu da shi kawai sai ya gama yabai sai ce amma dai kaza ne sai ya dan dai goge shi ko yayi saboda malami ne tumbatsatse to duk wani wanda ya shigo sahashi sai ya ga cewa kai wannan fa bai kai ba to kuma sai ya je faɗa a cikin karatu Allah ya gafarta musu da mu ga baki daya har yanzu baka rasa wannan da cikin mutane cikin malamai da sauransu baka rasa shi wa fiha Musa ibn Ishaq ibn Musa al-Ansari al-Khatmi al-Qadi Abu Bakr al-Faqih الشافي wanda yake yawan fada kace a ganin cewa Abu Bakar ne Shafi bil Ahwaz a cikin yaro suke walahu 87 sana shekara shi 78 san da ya rasu wali ya qada anai sabur wa qada al ahwaz yayi alƙalinci a wannan baban shi ma alƙali ne baban shi malami ne shine Ishaq ibn Musa al Ansari yana da hadisi ma baban nashi a cikin Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah mala yace وحدث عن أحمد بن يونس الطائفة هو آخر من حدث عن قالون صاحب نافع القاري شيني كرشن ألبي دسك كوي كرتو أبو قالون من رواية دجمال النافع المدني من رواية القرآن دم وكان يضرب به المثل في ورائه وصيانته في القبع أنا بقى مثالي دشي أقول تاكاتن سن دبجي وشبهة دبجي وشر رشوة دآدم شي أول أينهم القالن سنسا وثقه ابن أبي حاتم وفيها يوسف بن يعقوب القاضي أبو محمد الأزدي وانا دكا يما لبيني يوسف بن يعقوب القاضي ابن أم إسماعيل القاضي دم بقى إسماعيل القاضي ولي قباء البصرة وواسط يا القالن شو أنن قرروا ثم ولي قلاء الجانب قباء الجانب الشرقي sannan kuma aka zo aka bashi alƙalancin abin nan anguwar gaba lokacin da aka raba bagada ta zama anguwa guda biyu bayan da ruwa ya ratsa ta din to daga nan an bashi alƙalancin ɗaya daga cikin anguwan nan wuli da sanata 8200 an bi shi kata 208 sami'a fi sigarihi min Musa ibn Ibrahim at-Tabu zakikan ya ji karatu a gonsa tun yana dan yaro wa Sulaiman ibn Harbin wa tabaqatihi ma da tsararrakin su wa sannan fas-sunana ya rubuta littafin as-sunan wa kana hafizan bayyinan akifan mahiban ya kasance malami ne mai kula da addini mai kamewa kuma wanda yake da kwarjini kuma kamewa daga barna daga saban Allah daga abubuwa na rashin daraja ko rashin mutunci suna gadar da kwarjini sai malai ce sanata 8200 shekara ta 298 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana gab da fita daga القرون المفضلة كن أشجع القرون الأخرى القرون المفضلة سمك سكاريها والله المستعان وفيها ولي الحسين بن حمدان ديار بكر وربيع أقي وتدولة لقد كن دويلات دولة لي ولا نسك إيجاري جيبا دولة الباسية العم من فد وساعة كن سو آل بويه لقد كن سجاء بنو حمدان أقي كما wato wadancan a Misra sune masu shi'a din nan daulatul abin nan shi'a ta wannan ta Fatimiyun sannan a bangaren kuma kasar Hijaz akwai wata to wannan ita kuma a bangaren kasar Yaman ita ce da kuma wani bangare na kasar Sham ita ce daula ta Banu Hamdan sune iyayen gidan Saifud daula da ake ce mishi Al-Hamdani mawaƙin nan Saifud daula abun nan afwan Saifud daula shine mai gidan mutanabbi go to ɗaya daga cikin su ne wannan shine ma baffan sa Al-Husain ibn Hamdan baffan Saifud daula daga nan aka ba daula ta Banu Hamdan ko wanda ake ce musu Al-Hamdaniyun suka mallake diyaru Bakrin wa Rabi'a Bakr da Rabi'a manyan kabilu ne cikin Larabawa tun a jahiliya wanda suka yaƙoƙi na tsakanin su Harbul Basus Bakr ibn Wa'il da Rabi'atu ibn Wa'il wannan yankin gaba daya sai suka mallake shi wa fiya kharaja ala ubaydillahi al-mahdi da'iyahu ubaydillahi al-mahdi mai da'awar mahdiyan taka din nan a Afirka to akwai jagororin da'awarsa guda biyu Abu Abdullah Shi'i da dan uwansa Abu Abbas ga wannan shekara suka gaji da irin san zuciyar da yake musu suka mushi tawaye suka fito na fito da shi wajaraddahuma ma'ahu waqa'atun ha'ila akai wani gagarumin karam batta في جماد الآخرة جماد الآخرة فقتل الداعيان وأعيان جندهما حتى كش السوبين أبو عبد الله الشيعي ده أم أنسى لكم من يمن يوم كمان جنسو وصف الوقت لعبيد الله لكن كما يسامو وري يتجب ده تشن كرنش باب بكا فأصي عليه على طرابلس متى طرابلس سكباش وحلا كرس هيدا ذيرس فجهز لحربهم ولده القائمة abal kasim yasa wannan dan nashi ya zama komanda dan yakan su fa akhadha hadis sayfi fi sitati fi sanati 300 a shekara biyu masu zuwa wannan dan nashi ya kwace garin Tarablus da karfin takobi wa fiya tu fi abu ahmad ibn muhammad ibn masruk ne tusi az-zahid bi bagdad wannan shi ma wani sufi ne daga cikin shugabannin sufaye shine ibn masruk at-tusi az-zahid abu ahmad ibn tusi da ya tunawa an ambace shi a cikin karatun al-istiqama can baya inda ake ta magana akan sufaye din wannan shekara shi mai rasu fi safar a irin wannan wata namu na safar wa kana min sadati sufiya wa muhaddithihim yana cikin jagororin sufaye ko malaman hadisin cikin su rawa an ali ibn al-ja'di wa ali ibn al-madini wa jama'a wa sannafa yake to wannan manyan malamai kuma ya rubuta littafai wa fiha qadil anbar wa khatibuha al-balighul musmuqsi'u musqi'u abu muhammad buhlul ibn ishaq ibn buhlul ibn hasan at-tanuhi wannan babban malami cikin alqalai kuma limamai na juma'a wanda ake sara musu wajen iya fasaha hudu ba mai suna buhlul ibn ishaq shi ma a wannan shekara ya rasu kana thiqatan sahiba hadithin malami ne gogagge kuma mai hadisai da yawa sami abin hijazi sa'id ibn mansur wa isma'il ibn abi uwais wadannan manyan malaman sa cikin malaman sa shi kuma ya kanta da su tabarani da abubakar nishafi da ibnu adi haihuwar sa shekara ta 204 wa fiha ha ila yau az-zahid al-qutub wannan shekara da an yi rasar shi na manyan sufai az-zahid al-qutub Sheikh al-Asri Abu al-Qasim al-Junayd ibn Muhammad al-Qawariri Junayd da kake jin sufaye suna ambata musamman Qadiriyya shine wannan an haife shi kata 215 yarsa wannan shekara ta 298 cikakken sunan shi Abu al-Qasim al-Junayd ibn Muhammad al-Qawariri a Baghdad zai rasu wakila wasu kuma sun ce fi sanati 70 ya rasu ne a shekara before wannan wakila fi sanati 90 wasu kuma suka ce shekara da ta biyo bayan wannan sahiba sari as-saqati daga cikin malaman sa akwai sari as-saqati sufi ne shi ma wal harisu al-muhasibi harisu al-muhasibi wannan da aka ce al-imamu ibnu al-imamu ahmad bana zama a majalisin sa ya ji wa'azin shi wa tafaqqaha ala abi thawrin daga cikin manyan dalibai imamu shafi walahu al-maqamatu wal karamatu yana da maqamai da karamomi irin nasu na sufai wal kalamun nafi'u fi sidqi wal mu'amalat da zance mai kyau mai fa'ida wannan na gaskiya da mu'amala an ka koma littafai irin su sifatu safwa da irin silatul awliya da makamantin su zaga labaran shi rahimahullahu Allah ya gafarta mishi mata fi asharis samani al-imamu ainihin az-zahabi a cikin sirr alamin nubala da ya ambace shi yake cewa yu'addu min mu'tadilis sufiyya ana kirga shi daga cikin mutane da suke da adalci wanda suke tsakatsaki babu kutse babu zakewa a cikin al'amarin sufancin sa shi sai yake ce mishi sayyidu ta'ifa in kaji sun ce sayyidu ta'ifa shi suke nufi yace kuma wa kana ba'idan anil aqaidin zanima yayi nisa daga munanan aqidu wa anil gulwi da kuma gulwi irin wannan na sufaye kaji suna fadan magana malam ba kai ba gindi eh kuma sannan ya kasance baya itiradi da shari'a abin takeici kuma daliban shi sune sahun farko na waɗanda suka girmama al'amarin irin wannan takadaranci daga cikin su shine al-Hallaj wannan da aka fi sani da suna Abu Mansur al-Hallaj yana cikin daliban sa haka nan An-Nuri za ku yi tana shi da Abubakar Shibli wanda sai da aka yi shi gidan mahaukata duk kun tana mun wannan karatun a cikin al-Istiqama wanda suke ta'asa iri daban-daban duka daliban shi ne ba abin da ya kantar da su kenan ba abin da shi ya mutu akai ba kenan an ka kuma za ka ga maganganun shi da yawa wanda suke nuna cewa akwai tankiya game da irin wannan take-taken da su ɗaliban nashi na baya suka bi su kai Allah ka tsare mu wa fi al-allamatu abu yahya zakariya ibnu yahya an-naisaburi al-muzakki wani malami daga cikin malaman jarh wa ta'dil shine abu yahya zakariya ibnu yahya an-naisaburi shaykhu hanafiyyati sahibu at-tasanif bi naisabur ya rasu an-naisaburi fi rabi'in al-akhir rabi'ul al-akhir وقد نهض الثمانين يا كسي كرا 80 روى عن اسحاق بن راويه وجماعه وكان ذا عباده وتقى هنا ده روايه daga ibnu rawiya da sauran malamai ko malami ne mai bauta Allah da sauran Allah wa fiha az-zahiri al-kabir abu usman al-hiyari ga wani sukun shi ma sa'id ibn isma'ila shaykhu naysabur wa wa'idha babban shehin naysabur mai wa'azi a naysabur shine sa'id ibn isma'ila ibn mansur kabiru sufiyyati biha kuma shine shugaban sufayen garin Naisabur agun mutanen Naisabur da Khurasan matsayin shi kaman matsayin Junaidu agun mutanen Iraki yace a wulida wa fi walahu 88 sana yar shekara shi 64 sahiba al-arifa aba hafsin Naisaburi wa sami'a min bil iraqi min Fumaid ibn Rabi wa kana kabira sha'ani mujabad da'wa ya kasance mai girman al'amari ne kuma Allah yana karban addu'ar sa idan yayi kamar yadda ya fada an a shekarar shi 68 san da ya rasu an yi shekara 30 kenan وفيها فقيه قرطبة ومسند الأندلس أبو مروان عبيد الله ابن الإمام يحيى بن يحيى الليثي في عاشر رمضان وكان ذا حرمة عظيمة وجلالة روى عن والده الموطأ وحمل عنه بشر كثير وقاونكما وند أنسنش شيني ميتوا حدثني يا هيا أمالك وانيني ميتوا حدثني يا أمالك شيني ونم عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى الليثي shi Yahya ibn Yahya al-Laythi shine Yahya al-Andalus kamar yadda aka sani daga cikin karshe-karshen daliban Maliku domin shi ya isa Madina ne ma ya tarar da Maliku yana ciwon ajali a cikin ciwon ajalin nan ya takura Imam Malik sai da riwayar wada ba hakuri ba tausayawa ya dinga bin Maliku har cikin gida ana biya mishi ana biya mishi abinda bai samu daga gun Maliku kai tsaye ba sune wasu hadisai takaitattu a cikin abwabul itikaf to sune yake da shakkar ko ya ji su daga Maliku ko kuma a ranar tsananin ciwo ya sa bai ji ba sai ruwaice su daga wani karinin sa shine Ziyad ibn Shabtun sune da suka isa Madina suka je sune sun tarar da in an gama karatu ko ana zauna a masallaci wani tashi zai yi irin wa'azin na Tirmi sai yara su fara jifan shi manya kuma su tasu bashi wani da suka je suka ce Maliku mun shigo garin kudin nan Allah mun gona abu na ban mamaki mu a garin mu masu wa'azin Tirmi tara musu kudi yake amma nan kuma ka zo muka ga Madina ta manzon Allah mutum ya tashi zai wa'azi ko a fara jifan shi suka je saboda ba mu bukatar irin wannan wa'azi haka za allamana kubara haka kuma ga manyan mu suna yi cewa kar abu ne wa'azi kawai ta labari yana fira kissa kenan kaga yanzu kuma ita take ci daga gona bana trending a YouTube a ina ne mai sunan ɗayan nan ma mai trendy sosai TikTok za ka ga kissa ce labari ne ba za ka ji wai ilimi ne mai nagarta yake trendy ba ba a san shi za ne ba su san ilimi sai dai san sa baki a harkar ilimi kowa yana son an yi magana ilimi ya sa baki amma ba zai jure ku yi karatu wani irin bala'i ne wannan jama'a to wannan baba na shi shine ya isa Madina ya je koyi wannan karatun da ya dawo sai ya zama muwar ɗan shi ta fita kowa daraja a kasar Andalus saboda ita ce kamar a ce akhiru an-nusakh akhiru nusakh na muwatta baban nashi ya samu daukaka a gun sarakuna yayi gwagwarmaya ya zama babban malami ya tara dukiya mai tarin yawa ya mutu bin mai ita kuma ya gadan mishi da wannan sana'a ta shugabanci ta wazirtaka da sauransu saka sai ya tashi shi ma ya tafi kasar gabas ya je koyo karatu bayan ya gama koya a gun babansa shi wannan Ubaydullah ibn Yahya a kasar Andalus bai da malami sai baban shi baban shi ne kadai malamin shi a kasar Andalus mu kiyaye daga gama jin karatun baban shi sai ya fita ya tafi ya je koyo karatu a kasar Misra sai ya isa Iraq ya sake koyo karatu shine sai ya dawo saka ji ya ce wa kana dha hurmatin azima ya mutu a 10 ga watan Ramadan yana da alfarma mai girma wa jalala da daukaka rawa an walidihil muwatta shine mai cewa haddasani ammalikin ai haddasani abi ammalikin wa hamala anhu basharun kathiru yanzu na ita karantawa mutane da yawa sai kai kato a gunsa shi ma kuma ya shiga cikin yan fada cikin sarakuna ya tara dukiya ya zama babban mutum kuma yana da yawan sadaka da kyauta da ibada ya shahara da yawan sadaka da kyauta da ibada Allah ya gafarta musu gabakida وفيها محمد بن يحيى بن سليمان ابو بكر المروزي في شوال سيكون ابو بكر المروزي يا رسا اوتن شوال وتن كرم صلى في بغداد روى عن عاصم بن علي وابي عبيد سني معلمان عاصم بن علي ده ابو عبيد وفيها محمد بن طاهر ابن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخضاي اكون دان سروتا محمد ابن طاهر اكوي طاهر ابن عبد الله الخزائي وند شيني غمنن غارن سو امام البخاري to ɗansa Muhammad ibn Tahir ibn Abdullah yazo ya ainihin karɓi wannan sarauta su ana mishi alkunya da Abul Abbas al-Amir bi Baghdad amma sarautar shi bace dadi ba ya samu matsala dufina inda ammihi Muhammad ibn Abdullah arfe shi tare da baffan sa sami amin Ishaq ibn Rawiya wa ghairi ya ja karatu a gun wadan awali ya imrata Khurasan ba'da walidi yayi shugabanci a ƙasar Khurasan bayan babansa sanata 48 huwa shab tun shekara ta 48 amin yana matashi thumma kharaja alayhi yaqub bin safar wancan dan tawayen Yaqubu Safar ya fito na fito da shi wa harabahu ya yake shi wa asarahu ya kama shi a matsayin prisoner Yaqub ya kama shi wannan sarki kenan fi sanata 59 shekara ta 59 famma a can Khurasan din wa khalasa min asarihi amma ya samu ya gudu daga inda aka kama shi sanata 62 bayan shekara kamar 4 da ko 3 da rabi da kama shi thumma baqiya khamilan ila ammata sannan kuma ya wanzu a haka a matsayin kawai gama garin mutum ba shi da wani ta cewa ba yi da shugabanci ba a yi da shi har zuwa shekarar da ya rasu a wannan shekara ta 298 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wani mu dan taba usul fiqi din nan ko za mu tashi daga inda malai yake cewa a cikin littafin mu na usul fiqi ala manhaj al hadith a cikin al qa'idatu thalithatu ashara ka'ida ta 13 daga cikin ka'idoji na wato yadda ake mu'amalantan ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace idza ta'arada al-qawl ma al-fi'l walam yumkin al-jam'u bainahuma fa innal qawla muqaddamun 'ala al-fi'l idan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahirinta ya zama ya ci karo da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka rasa yadda za a hada su to abin da yafi dacewa shine ayi aiki da maganar shi kuma aikin addakata sai an samu ma'anarsa idza ta'arada al-qawl ma al-fi'l fa innal jam'a bainahuma huwa al-awla idan magana da aiki suka saba to hada su shi yafi qala al-ala'i al-imam al-hafiz hafiz salahuddin al-ala'i malamin su al-imam ibn taymiya ne da su zahabi da sauran su ya rasu ka ta 761 littafin shi muhimmi ne kware a wannan babi sunan shi ta'arudu al-aqwalu tafsilul ijmal fi ta'arudil aqwali wal af'al juz'i ne guda daya haka a cikin shafi na 108 yake cewa al-jam'u bainal qawli wal fi'li ala ba'dil wujuhil mumkin hada tsakankanin magana da aiki ta wasu fuskoki da za su yi wa hiya allati yaslukuha al muhaqqiquna fi afradil amthilati an al kalami ala ba'd minha yace irin tafarkin da malamai gogaggu suke bi kenan wajen mu'amalantan daidaiwan misalai da suka shafi sabani tsakanin magana da aiki wala shakka fi anna hadha huwa aula min taqdimi ahadihima ala al akhar babu shakka hada su din shi yafi dacewa fiye da a gabatar da dayan su akan daya wato a gabatar da aiki akan magana ko magana akan aiki wa ibtalu muqtada al akhar a gabatar da daya a ce dayan ba a so ayi watsi da shi wa min al waqfi aidan kuma shi yafi dacewa hada su shi yafi dacewa fiye da a ce a dakata da su kai aiki gaba daya da su bi anna muta'abbiduna bi madmuni al qawl saboda Allah ya bautar da mu da mai bauta da abinda maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take nufi wa bittiba'ihi fi ma fa'ala sallallahu alaihi wasallam sannan kuma an bautar da mu akan mai koyi da shi a aikin sa in ya faɗi magana an hore mu da mu fahimce ta mai aiki da abinda take hukuntawa kuma abinda yake bi muqtada al-qawl inda magana ke hukunta wajibi ma'aikata wajibi inda yake hukunta mustahabi ma'aikata mustahabi inda yake hukunta halas ma'aikata halas to haka nan kuma ayyukan sa ma an hore mu da mu yi koyi da su fama yajma'u baina dalilaini aula min ilga'i ahadihim da abinda zai hada mana tsakankanin aikin da maganan shi yafi dacewa mai aiki da shi fiye da mai watsi da dayan su wala wajha lil waqfi ma at-ta'abbud in kuma aka ce ayi aikin babu wata fuska za ta bamu dama cewa mu dakatar da hadisan inta maganar shi ta kare sai malai ci gaba da cewa fa in lam yumkin al-jam'u bainahuma fa innal qawla huwa al-muqaddam amma aka buga aka raya aka rasa yadda za a hada su sai a gabatar da magana akan aiki qala al-ala'i fi tafsil al-ijmal al-ala'i sake cewa wal hujjatu li taqdim al-qawli wujuhun me ye dalilin da yasa muka ce a gabatar da magana akan aiki yace saboda fuskoki daban-daban daga ciki annahu yadullu bi nafsihi min ghairi wasitati ita magana tana zaman kanta ne tana bada ma'anar kanta ba tare da wata wasita ba wal fi'lu la yadullu illa bi wasita shi kuma wato aiki bai nuna wata ma'ana sai an hada da wasita me cece ita ai fi ifadati hi al bayana sai an zo an yi karin bayani da din da mai aikin yake ne fa kana al qawlu aqwa da haka magana ta fi karfi da umarnin da aka bayar da wani aiki da aka ga mai bada umarnin yana aikatawa kaga magana tafi karfi tayi wancan aikin da yayi ba shine irin ma'umarin da ya bayar ba tayi bukata ta sai malai yace wa anna taqdim al-fi'li yaqtadi yufdi ila ibtali maqsad al-qawl bil kulliya in kuma gabatar da aikin to gabatar da aikin na nufin an ruguza maganar gabaki daya walla amali bil qawli yana nuna an ruguza aiki da magana wa taqdimihi la yuaddi ila zalika shi ko ai magana an gabatar da ita akan aiki ita ba ta rusa aiki ba ta hana aiki da shi daga baya bal yuhmalu al-fi'lu ala annahu khassun bin nabi sallallahu alaihi wasallam sai a dauki wannan aiki a ce to ya keɓanci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama waljan ubayna dalilaini walau min wajhin awla min ilga'i adihima bil kulliya a samu wata fuskar hada su ita tafi dacewa fiye da ai watsi da su gaba daya da haka ake hada di sai irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kaza kuma shi yayi sai a ce to halal larura ne hala khasun ne da shi hala kuma wannan hanin hani ne na karhanci ya ya ce aikata kaza shi kuma aikata aka san haka sai a ce to hala ainihin wato nashi khususiya ne kaman batun aure da makamantan su القاعده الرابعه 10 قاعده 14 kuma ta karshe a wannan babi yace alfi'l walid bi sigati kana al-asl fihi annahu litakrar din san da ake bada labarin aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kana yaf'al kaza to wannan ma'anarta shine yana maimaitawa ya zama mishi habitual ma warada annabi sallallahu alaihi wasallam min al-af'al bi sigati kana fa innahu yadullu ala takrar dhalika al-fi'l duk abin da yazo na aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bude cewa kana yaf'alu kaza wannan yana nuna maimaita aikin ne illa an ta'ati qarinatun tadullu ala annahu laysa al-maqsudu bitakrar laysa al-maqsudu takrar sai in an samu wani dalili da ke nuna cewa ba takrar ake nufi ba wa inna al-maqsudu husul al-fi'l fi az-zaman al-madi ya zama wata kaina ta nuna cewa aikin ya faru ne a lokacin da ya wuce domin فإن إذن لا تحمل كان لا تمل كان على التكرار تو سي اكي دوكنتا ا متين ميميتاوا والا الاصل انها تكون للتكرار اما دي اصل لارفسي ان ميميتاوا ني كما في حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه اغا تسي النبي يا كسانتي اذن ياي وانكن جنبا يا كسانتي ينا يين كذا ينا وانكي هنايينسا وتوضا يي الولا وضوءه للصلاه irin Allah sallallahu alaihi wasallam gitasala sannan yayi wanka thumma yukhallilu sha'ruhu sannan yayi fi gashin sa hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatuhu har in ya tabbatar cewa ya taba ruwan ya je kan fatar kansa afadal ma'a alayhi thalas marratin thumma ghasala sa'ira jasadi wannan hadisi mala yace akhrajahu al-bukhari wa muslim qala ibn dakik al-aidi fi kitab al-ihkam akwai al-ihkam na sharhin abin nan ko sharhi mai ma'amulatul ahkam ko shine nashi zaka ya cika shi da kaidoji na usul fiqi yace kana yaf'alu kaza bi ma'ana annahu takarrara min fi'lihi wa kana adatu zaka ce kana yaf'alu kaza ma'anarsa ya maimaitu har ya zama al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama yuqalu kamar yadda ake cewa fulanun kana fulanun yaqri dhaifa aw tanuska yagoda kana fulanu yu'inu dhaifa to wannan tashifi idan kuma littafin shi al-ihkam din zaka ga abin da yake wajen kana fulanu yaqri dhaifa maka ce wane ya kasance mutum ne mai kula da baki to ana nufin dabi'ar sace al'adar sace ba wai ana nufin kana yaf'alu kawai yayi sau daya a matsayin madi ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadan nas bil khair kamar da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wanda yafi kowa aikin kirki wajen kyauta waqad tustamalu kana li ifadati mujarradil fi'li wa wuqu'il fi'li duna dilalati ala takrar ana iya amfani da irin wannan kana yaf'alu din dan nuni zuwa ga auko aikin so dai ba tare da maimaitawa ba wal awwalu aktharu fil istimal amma dai wancan shi yafi yawa wa alaihi yanbaghi حمل الحديث ذاك akan shi za a dauki duk wani hadisi da yazo sai an samu wata karina da ke nuna sabanin haka insha Allah zamu dakata anan tunda mun samu gaba sai mu tashi a darasi na gaba qaulus sahabi wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum.